sunana Ahmad Mu'azu daga Kano. Ta kyauta da ta yi wannan liyafa. Ai dama sanin a hankali ne za a gayyaci mutane.
Sunana Muhammadu Dauda, mazaunin Kaduna. Akan wannan taro dai abin da zan ce, dama mu matasa tincan muna tunanin ba za a yi da mu ba. To amma a wannan lokaci yanayin yanda ta yi wannan taron ta nuna mana cewa da mu za a yi a gaba.
Ra'ayoyin waɗansu matasa da suka halarci taron liyafar cin abincin dare da matar shugaban ƙasa Aisha Buhari ta shirya kenan. Liyafar ya biyo bayan ƙorafe-ƙorafe ne da matasa suka yi ta yi tun farkon wannan gwamnatin, inda suke cewa ba a yi da su bayan sun yi gwagwarmaya a lokacin yaƙin neman zaɓe da aka yi a bana. To shin yin irin wannan liyafa yana da ma'ana ko a'a? Tambayar kenan da na yi wa ƙwararre a fannin zamantakewan ɗan adam daga Jami'ar Abuja, Dr. Abubakar Umar Kari.
Ni daga wacce liyafa da ta shirya ta yi daidai kwarai da gaske, ta dace bisa dalilai biyu kwakwara. Na farko dai, wannan wata al'ada ce wadda matan shugabannin ƙasa a ko'ina cikin duniya, ba ma Najeriya ba, a kuma irin wannan lokaci na bukukuwa ko dai na ƙarshen shekara ko na sallah ko na Kirsimeti, akan shirya matan shugaban ƙasa takan gayyaci waɗansu sashi na al'umma, ko matasa ko mata ko nakasassu, domin a zauna a ci abinci a karrama su. Saboda haka wannan al'ada ce. Na biyu kuma, su waɗannan mutane wanda za a yi cewa kaman gwarzayen al'umma ne na yanar gizo, sun taka kokwaran rawa a lokacin yakin neman zaɓe. Za a iya cewa kusan ma su ne suka zama garkuwa ga shi shugaba Muhammadu Buhari a lokacin da yake tashin suka daga kafofin watsa labarai na gwamnati da kuma na 'yan adawa. Yawancinsu matasa ne, suka yi tsayin daka, suka dinga yaya ta yi suna kare shi. Waɗansu ma har gangami suka yi, suka ringa tara masa kuɗaɗe. Aka yi amfani da abun nan na katin waya, wanda duk wannan daga yanar gizo ne. To saboda haka, idan ya zama shugaban ƙasa, matarsa ta kira su ta karrama su, wannan abu ne wanda ya yi daidai. To saboda haka, ni a ganina wannan liyafa da matar shugaban ƙasa ta kira ya yi daidai kwarai da gaske.
To akwai soke-soke da aka yi ta yi cewa ƙasa ba kuɗi, wasu da nan jama'a ba su san abincin yau ba balle na gobe, wasu ma sun ce albashi ba a biya ba, ta ɗebi kuɗi maƙudai ta yi wa waɗannan matasa wannan karramawa. Ya kake ganin irin waɗannan sukan da aka yi mata?
Hausawa sun ce ra'ayi riga kowa da irin tasa. Meyiwa masu wannan sukan ra'ayin su kenan, ko kuma sun yi gurgun fahimta ga kacokan abin da ya faru. Na farko dai, a sani na, shugaba Muhammadu Buhari ya fito fili ya ce duk wani abu da matarsa za ta shirya ba za a kashe kuɗin gwamnati a ciki ba. Saboda haka, tana da hanyoyi da take tara kuɗaɗenta ta shirya wannan abu. Ni ina ga ba kuɗin da aka kashe bane mai muhimmanci, a'a, wannan karrama wanda aka musu, wanda kuma zai ƙara musu kuzari nan gaba su fiye da haka. Kuma su mutanen fa 'yan Najeriya ne fa, matasa ne. Matasan nan sun riga sun fara gunagunin cewa ba a yi da su, cewa zuwa yanzu gwamnati bata musu komai ba. To idan aka kira su irin wannan abu, aka kira su har fadar gwamnatin tarayya, aka musu liyafa, aka karrama su, wannan ya zama cewa an fara yi da su kenan.
Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Zan mu ku famfo, zan mu ku famfo nono. Na lai, zan mu ku famfo, zan mu ku famfo bira. Na lai, sai cuce mu, sun mai da mun zama dolo. Dolo, ba mu da komai, mu da iyaye sai dai kallo. Dolo, ya'yayensu sun zan mu sai dai.